بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يوم غوث رمضان دام تجبد راتم دمتنا تفسير القرآن من جرمى أنا مسلاتي من البركة على القرآن وإن دمك سابع زامي أنك تنبيوي دا أتربوتو wannan tambayoyi guda uku ya rubuto. Na farko yana tambayar shin za a iya daukar hannun jari na kamfanoni kamar kadara irin ta gida ko fili, to yaya ake fitar da gantar hannun jari in haka ne? Kwanakin baya da na amsa tambayar fitar da gantar hannun jari, za ce a hannun jari akwai wanda su a hannun jari irin biyu ne. Akwai wanda yake hannun jari ya siye shi ne domin ya ajiye domin kamar a matsayin kadara take, kamar yadda za ka kai a gida ka ajiye shi kana amfanuwa da sa ɗan haya a ciki, ko kuma kana nufin kimar ta karu ka sayar ka samu riba. To wanda ya ɗauki hannun jari da irin wannan, to maganar fatawar da malamai a ɗaya daga cikin fatawoyi guda biyar wanda na ambaci ɗayar wanda nake da ita ce nake ganin mafi dacewa, shi ne cewa mutum ya ɗauki wannan hannun jarin kamar kadara ne, ribar da ta zo idan ta shekara in kuma ta kai nisabi kuma ta shekara a wajensa ta cika shekara, ta shine sai ta zama da zalla, abinda ake cewa dividend, wanda ake rabawa kamar yadda za a raba dividend a ƙarshen shekara. Idan dividend ɗin da aka raba ya kai kimar ka fitar masa da zakka, ya kai nisabin zakka, ko kuma in ka hada shi da dukiyar da ke wajenka wadda take ta yi shekara daya, zai kai nisabin zakka da sai ka fitar masa da zakka. Wannan nau'i na farko ke. Nau'i na biyu shine wanda yake sayan hannun jari ya saya ya sayar, shi ya maida hannun jarin kamar wato abin nan ɗin ciniki, kamar a hajjin ciniki, kamar yadda za ka sayo motoci kana sayarwa, shi kuma hannun jari har sai ke wannan cinikin. Idan ya gana wannan yana tsammanin wannan hannun jari na wani kamfani zai tashi sai ya sayar da nasa ya sai na wannan kamfanin, kullum haka yake. To wanda yake irin wannan, to zai masa zakkar rubutun tijara, shine ya ga kimar hannun jarin, kuma zai ga kimar ba wai kimar yanda ya saya ba, kimar su a kasuwa a ranar da zai fitar da zakka. Sannan kuma ya duba ya ga kuɗin da ke hannunsa, in ya hada idan sun kai nisabin zakka gabaki ɗaya sai ya fitar musu da zakka. Sannan wannan yake idan mutum ya bi sallar tarawih raka'a goma sai bai wuturi ba, ya iya yin wasu salloli da daddare sai ya cika da wuturi, wani zai iya yin haka, ya halatta in ya yi tun da sallar dare ba a iyakance ta ba, ba a ce dole sai in kai a farkon dare ba za a kai a ƙarshen dare ba, ko ba za a kai a tsakiyar dare ba. To da ka babu laifi mutum ya yi wannan, amma kuma mafi so abin da aka fi so shine yayin da ka zo kai sallar tarawih a bayan liman sai sallah da shi har ya gama, saboda hadisin Abi Dharr da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya salla tare da liman har liman ya fita da ya gama sallar sa suka wato suka sallama tare, za a rubuta masa cewa yayi sallar dare baki ɗaya. In ya so alabashi in ka tashi sai ka rinka sai ka yi ba ka riga ka gama wuturin ka sai ka rinka yin raka'a biyu, ba za ka sake wani wuturin ba, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wuturi guda biyu a cikin dare, ko ba za ka yi raka'a ɗaya ba ta zamanto maka wuturin ƙarshe sannan ka sake wani wuturin, domin zai zamanto ba wuturi biyu kai ba, ba a dare wuturi uku kai. Duk waɗannan duk da yake akwai malamai da suke fatawar haka, amma mafi inganci mafi kyawu a bisa zaɓin fatawar da yawa daga cikin malamai, wanda daga cikinsu akwai Sheikh bin Baz rahmatullahi alaih, shi ne ka yi sallar raka'a in aka yi idan ka gama wuturin da dare in ka tashi ka rinƙa yin raka'a biyu ba sai ka sake yin maitawa ba. An ruwaito wannan daga cikin fi'ilin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar Imam Malik ya kawo a cikin Muwatta. Wannan yake wai an ce ya ji na ce idan mutum ya yi bakancan zai je kubbarin Shehu Usman bai halatta ba ya cika bakancansa, shin zuwa kubbarin ko ziyarar mamata a kabari ya cike ce? Kuma ziyarar mamata a kabari mashru'a ce, tana da asali a cikin shari'a, ya halatta ta ziyarci makabarta domin abubuwa guda biyu. Na farko domin kai sallama ga wanda ke cikin makabartar kai musu addu'a, na biyu domin kai izina ka tuna da mutuwa ka tuna da ranar lahira. ba a ziyartar makabarta da wata manufa in ba wannan ba, ba a ziyartar makabarta da nufin aje a samu biyan bukata cewa idan ka je kai addu'a a wani kabari Allah zai karba addu'a ka, wannan ba shi da asali. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wai inni kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudhkirukum al akhirah. Yace da na hana ku ziyartar makabarta, yanzu ku ziyarci makabarta domin tana domin ziyarar makabarta tana tsawatar da ku lahira, kaga manufa ce kenan. Ta biyu kuma aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah idan muka je cikin makabarta me za mu ci? Yace faqulu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustaqirin yarhamullahu al-mustaqdimina wal mustaqdimina minna wal mustaqirin nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah antum salafuna wa nahnu bil asam. Kaga duk a cikin addu'a shine kai musu gaisuwa, sannan ka roƙa musu gafara Allah, sannan kake mu ma muna nan take dan kaga wa'azi kenan. Kafin ka je makabarta kake muna nan take, kafin kai makanka wa'azi. To haka yake, amma ba a ce in ka je makabarta za ka je da wata manufa ba. To amma kai tafiya ka niƙi gari kai wata doguwar tafiya domin ziyartar makabarta shine wannan bai halatta ba. Abin da ya sa kenan nake idan mutum ya ba kankan zai ziyarci gumbari daga nan Kano nake. Kace za ka tashi ka tafi Sokoto domin ka yi ziyara ga kabarin Shehu Usman Takanas domin wannan, to wannan tafiya ba ta halatta ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid. Ba a daura sirdi ai tafiya, an digari ai tafiya wani waje domin falalar wannan wajen sai wuri guda uku kawai. Shine masallaci ne alfarma da masallacin Ka'aba da masallacin Madina da kuma masallacin Baitul Maqdis. Amma duk sauran wani waje bai halatta a yi nukon gari a yi shirin tafiya domin a ziyarci irin waɗannan wurare ba. To shi yasa idan mutum ya yi bakancin cewa zai ziyarci zai yi tafiya domin ziyarar wata makabarta ko ziyarar wani kabari, to wannan ba zai cika bakancinsa ba. Sai kawai ya abin nan ya yi istighfari a kan niyyar da ya wanda yake ba a zai ta a cikin shari'a ba. Wani ce na hukuncin wanda yake da larura ta jini yana fita ta dadashinsa gashi yana ajiye, idan ya haɗiye ya hukuncin sa yake baki hukuncinsa hukunci ba a ɗaukan hukuncin baki hukuncin waje ne, hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne. An fahimta? Hukuncin baki hukuncin cikin jiki ne, saboda haka abinda ke cikin baki abinda ke cikin baki in ya gagara fitar da shi babu laifi wannan azuminsa ba zai tasiri a kansa ba. Afuwa nake cewa hukuncin baki hukuncin waje ne, hukuncin baki hukuncin waje ne, ba zai ɗauki hukuncin cikin jiki ba. Don haka idan mutum ya sa wani abu a bakinsa azuminsa bai tare ba. Don haka idan akwai jini yana fitowa a dadashin mutum a cikin bakinka, fitowarsa kawai azuminsa ba zai tare ba. Don haka abinda ya waje ba kai shine ka fitar da shi, amma abinda yake ya fi ƙarfinka yi, kamar alal misali mutum ya ji ciwo a dadashinsa ko a harshensa, yadda jinin ya ji tsayawa ya haɗe tare da yawunsa, to kaga ba wani ba a ce hukuncinsa hukuncin yawu zai ɗauka. Yawu ko ba a ce dole in ka haɗe shi azuminka ya tare ba, ka tara yawu ka ce za ka haɗe shi domin ya maka maganin ƙishirwa, wannan shi ne malamai shi ma suka ce makruhi ne, amma baya karya azumi. Don haka bayan ka hukuncin jini da yake fita a cikin baki, ka yi ƙoƙarin fitar da shi gwargwadon ikonka, amma wanda yake ya fi ƙarfinka, to wannan kuma Allah baya ɗora mare abin da ya fi ƙarfinka. Wannan yana tambayar mutum zai iya yin nafila bayan ya yi shafa'i da wuturi, kuma me ya falalar shi wuturin? a wannan tambayar na amsa mutumin da yake a bayan yayi wuturi ne sai na fula ya raka a jibi kawai sai sai yin wani wuturi a wannan na riga na amsa dan falalar wuturi kuwa wuturi sallah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Allah ya tsara muku wata sallah ta fi muku alkhairi bisa ba mutum garken wato na garkatun rafuma saboda ka sallah ce da Allah kuma musamman ma ga ma'abuta alqur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya ku ma'abuta alqur'ani muhaddatha makaranta alqur'ani ya ku alarmoni yi wuturi musamman ga wanda yake Allah ya bashi alqur'ani a wannan shine falalarta kuma kan cewa sallar dare ce sallar dare kuma ita sallar da take ga a cikin nasu fili babu kamar ta domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake afdalus salati ba'da al-fariida salatu al-layl sallu tafawwatu falala ba'da sallar farilla ita sallar dare sannan tambaya ta karshe wannan yana tambayar a yace Allah ya ce mu roƙe shi da sunayensa to za a ambaci sunan Allah sau ɗaya ne sannan ka faɗi buƙatarka ko za ka ambaci sunansa sau da yawa kana ka roƙi abin da kake so ko dai yadda aka yi ya inganta yadda aka yi inganta yadda za ka faɗi in Allah ya ce ku a kira a ambaci a roƙe shi mu roƙe shi udu rabbaka a wallahi asma'ul husna fad'uhu biha sun Allah yana da kyawawa sunaye su kirawo shi da waɗannan sunayen shine ka kirawo shi din da sunayen nasa a kace اللهم ارحمني وانت خير الغافرين كو يا ارحم الراحمين كو يا خير الغافرين كو يا رحمن يا رحيم وانن سنايهنا الله تكراو شي عند يداكي كتي كمر كتي كما عند النبي صلى الله عليه وسلم اكرويتو ينا تشوا اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم الغفور هاجيني مغفره برحمه بتوبه kuma ya roki Allah da waɗannan sunayen wanda suke tabbatar da waɗannan sifofi nasa to da kan kana neman arziki ka roki Allah da sunan Ar-Razzaq in kana neman kariya ka roki Allah da sunan sa Al-Hafiz ko khairul ko kamar yadda Allah yake cewa Allahu khairul hafiza wa huwa arhamur rahimin kace ya khairul hafiz ya khairul hafizin sannan ka roki shi ihfazni يا عفو اعفو عني اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني to wannan shine amma ba wai ka zauna kai kike ka kai ta kiransu kai ta maimaita kiran sunan Allah to dai ba ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sannan kace zaka fadi bukata gara ma kace ya Allah kai min kaza kai ta maimaita bukatar duka kai kace ya Allah ya Allah tunda in kai zai amsa maka kuma zaka ta maimaitawa zaka ta maimaitawa domin wannan bai zo a cikin sunna ba babu wata addu'a da zaka gani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita sunan Allah to adadi da yawa yayin da zai kira shi amma wajen zikiri yabo a gare shi kamar subhanallahi wa bihamdihi kamar la ilaha illallah wa la sharika lahu an ta ayabe shi da yawa ya nuna mana mun tausari to amma kawai mutum a ce ga musamman waɗannan ma zaka ga waɗansu har an shigar da abu wanda yake a tushensa ilimin yahudawa ne shine ilimin furo ya ce kowane suna yana da adadinsa kamar al-latifu adadinsa in kai lissafin huruf lam ga adadinta ba ga adadinta ya ga adadinta fa ga adadinta 129 dai saboda haka in ka tashi lokan Allah da sunan al-latifu sai ka ja shi kafa 129 shine abin nan kamar wannan in kai wato shine zaka samu ijaba to shi wannan asalin lissafin ne yahudawa ne yahudawa ne suke lokacin da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan shine sai suke lissafi alif ga adadin sa lam ga adadin mim ga adadin saboda ka iya ta shekarun al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da alif lam mim sai suka ce wannan kuma an kara da aka saukar da kaf ha ya ayin san ta abin kuma ya rikice mana amma asali lissafin yahudawa ne da aka to kaga ne sai ga kuma ka a shigo da shi cikin roƙon Allah da shi duk saboda ya ma ishe ka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan ba kada ka shagaltar da kanka da yin wannan a ijaba ba a nan take ba ijaba a cikin tsoron Allah mutum take inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin Allah yana karban addu'a ne daga masu tsoron Allah dan haka ka inganta takwarka ka inganta wasilarka tawassuli da Allah madaukakin sarki ta hanyar kiran sunayen nasa da ibada da zaka kaddamar in kamar yadda Allah yake wa qaddimu li anfusikum wannan shine zai sa ka ijaba amma ba ka kirkiro waɗansu hanyoyi wanda ba su da asali a cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
Za mu ci gaba da tafsirin ayatul din wadda muka fara jiya wadda yake kamar yadda muka ita ce ayatul da kowace tsawo a cikin littafin Allah mai girma. Mun kai inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyyuhu bil adl fadin falyumlil waliyyuhu bil adl. Idan wanda haƙƙi yake kansa wanda ake bi bashi idan ya kasance safihi ne shine wato mai tawayar hankali aw dha'ifa ko mai rauni shine wato yaro ko tsoho mai raunin hankali a tsoho wanda yake bashi da sauran ƙarfin hankali wanda zai iya tantance sanin haƙƙin da ke kansa da ɗaukar da yin iƙirari aw la yastati'u an yumil ko kuma ba zai iya yin shirkar ba saboda rashin lafiya ko saboda tafiya ko saboda wato bai kasancewarsa daidai ba zai iya magana ba ko kuma rashin iya yaran waɗanda ake rubuta shaidar inda ake rubuta shaidar yaran da za a rubuta shaidar da shi to fal yumil waliyuhu bil adl Allah ce waliyin sa sai masa shifta da adalci to a cikin wannan fadin Allah madaukakin sarki fal yumil waliyuhu bil adl kaga akwai lazimtar cewa shi wali ya zamanto yayi adalci kamar yanda wanda haƙƙi yake kansa aka ce wala yaqad minhu shay'a wal yaktub bainakum shi wanda yake sahibul haqq aka ce mata wal yaktub bainakum katibun bil adl wal yumil alladhi alayhi al haqq wanda haƙƙi yake kansa yayi imla'i wal yattaqillaha yujdoran Allah wala yaqad minhu shay'a kada ya tawaye wani abu na haƙƙi da ke kansa wannan shine ma'ana adalci ne to haka dalika idan shi ba zai iya ba waliyin sa zai yi to kamar yanda yake lizimtar mai haƙƙi ya adalci ya fadi gaskiya ya ji tsoron Allah haka dalika wali shi ma wajibi ne ya adalci ya fadi gaskiya ya ji tsoron Allah kada ya yi tawaya sannan na uku daga cikin dai fallin yin wali hu bil adl wannan ya nuna kan cewa sharadin wali ya zama to shi kansa adali domin al-imla'u bil adli al-madhkur la yakunu illa bil adli al-madhkur la yakunu min fasl domin a tunda aka ce yayin da zai yi shifta yayin shifta da adalci to ba zai yi ba ya shifta da adalci sai idan shi adali dan haka ba zai zama to wanda zama to wali ya zama to fasik ba wanda daga cikin sharadin wali ne a cikin addinin musulunci duk inda aka ce wali to sharadin sai zama to adali ba fasik ba Allahumma sai dai idan idan halin shaidar sharadin adala a cikin shaida a sharadin walicin da sharadin adalar walici din ya zamanto a sharadi ne na istibali kamar yanda yake wajen aure a wajen fadin waɗansu malamai wanda yake shine masabar Imam Malik cewa wali wajen aure ba sharadi ne ya zamanto adali ba amma kamar yanda yake a masabar Imam Ahmad sharadin wali ya zamanto adali dan haka idan wanda yake baya tsaye da sallah yaje ya daura aure wannan auren a matabar Imam Malik a wajen matabar Imam Ahmad an yi aure ba da waliyi ba saboda sharadin waliyi a wajen sai zamanto adali to a duk inda aka sharadin waliyi a shari'a aka ce waliyin dole ya zamanto adali to kamar wajen wannan yin shiftar haƙƙi nan wajen fasiki ba zai zamanto waliyi ba dan haka wajen kula da wajen jibin sa haƙƙin maraya wajen wato yin shaida akan cinikayyar bashi wajibi ne wani da zama to adali da zama to fasiki ba sannan ikirarin a cikin wannan ayar za a dauka cewa wanda yake ne tafihi ko yaro ko majnuni ko wanda yake a bebe wanda yake bai san ma'anar magana ba ba zai iya yin magana ba idan yayi ikirari da wani haƙƙi to wannan ikirarin ba zai bincike shi ba idan da yaro zai zo ya ce ya abinan ya ce ai ya riga ya sayar da gidan gadon wani ya zo ya dauke shi da wannan ikirarin ya zo ya ce to ai wannan gidan sayayye ne wannan ba zai bincike yaron ba ikirarin yaro ba lubuntacce ba ne haka dalika wanda shari'a ta tabbatar da kan cewa wannan sahihi ne ba shi da cikakken hankali ya san ciwon kansa ba to shi ma ikirarinsa ba gaskacce ba ne a cikin shari'a sannan idan aka yi ma mutum waliyi in aka ce waliyin wani ne to duk tasarrufin da ya a cikin dukiyar ta tabbata dan haka ba zai yi ba sai ka zo ka ce za ka yi wannan abin da ya zo ya yi kuma ka ji ka ba mu mutum wakilci wakilinka ne lauyanka ne ka ba shi wakilci a kan dukiyarka sai ya sayar da gidanka ba za ka zo ka ce wannan ciniki ya tashi ba wannan ciniki ya yi saboda ka ba shi wakilci tasarrufinsa kamar tasarrufinka ne ya tabbata a cikin shari'a duk wannan saboda Allah madaukakin sarki ya sanya shifta inda imla'in da waliyi zai yi kamar imla'in da haƙƙi zai yi sannan wannan ayar ta nuna mana muhimmancin rubutu koyon rubutu da kuma wato rubutu yana da muhimmanci inda gashi Allah ya umarni da shi bal ya rubutu fardu kifaya ne da halatta a ce musulmi da baki ɗaya ba su yi rubutu ba tunda Allah ya ce ayi rubutu to kaga abin da yake ba za a yi ba duk abin da zai sa a yi wannan duk abin da zai kai ya zuwa ga a aikata wannan umarnin na Allah ya zama yana da asali a cikin shari'a da haka ku yi rubutu yadda za ku tabbatar da yadda za a rubuta haƙƙi da shaida akan haƙƙi wannan yana cikin shari'a yana da asali a cikin shari'ar musulunci tunda kuma ba zai yiwu a iya rubutu kuma sai an koya don haka koyon ya zama shi ma yana da matsayi yana da asali a cikin musulunci sannan a cikin wannan ayar akwai ka'idar yin shaida akan dukkan adadi akan uqud idan an yi alƙawarce ce ne to ai shaida akai shaida akan alƙawarce ce ne asali ne a cikin shari'a ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wala tasamu an taktubu saghiran aw kabiran ila ajali kada ku kosa ku rubuta shaidan nan akan wato alƙawarin da duk kuka yi cinikayya da kuka yi kada ku kosa ku rubuta ko kaɗan ne ko ne yawa ne wannan domin ne domin a kiyaye domin hikimar da za ta zo a ƙarshen ayar kamar yadda ƙarshen ayar za ta faɗa wannan yin haka mustahabbi ne domin abin da ake nufi shi ne a kiyaye haƙƙi kada ya zama to an yi abin da zai tozarta haƙƙi amma ba wai kan cewa idan aka yi ciniki ko aka yi contract ba a yi shaida aka yi contract sun saba ci ba mustahabbi ne zai zama to kan cewa an yi shaida a kai saboda a yi maganin rigima a yi maganin jayayya nan gaba sannan Allah madaukakin sarki ya ce wal yumil ladhi alayhi alhaq sannan ya ce wastashhidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidar shaidu guda biyu daga cikin mutane daga cikin mazajen wannan shine hujjar yin shaida akan dukkan wani akan uqud tunda an yi akan akadi na bashi to za a kiyasa sauran uqud akan wannan akadi na bashi din tunda kowane akadi akai akwai haƙƙi ko ciniki ne na yanzu akwai haƙƙi ka bani in bayar domin za a iya samun ta'asiri wajen karɓa ko wajen bayarwa to maganin rijima shine a kafa shaida a yi shaida akan dukkan abu shine wastashhidu shahidaini min rijalikum kuma wannan ya nuna kan cewa shaida akan nisabun shaida a cikin abubuwan da ya danganci dukiya wanda yake shine yazo a nan wajen shine wani nisabinta maza biyu wastashhidu shahidaini su shaidar mutane biyu saboda haka nisabun shaida biyu akan duk abin da ya danganci dukiya wato shaida irin biyu ce kun ga akwai wata shaidar da dole a taimakon shaidar sila wallazina yarmuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajriduhum 80 jalda waɗanda suka jefi mutane suka jefi mace da zina ba su zo da shaida guda hudu ba saboda haka kaga shaidar din shaida a wajen tabbatar da zina shaida hudu ba za su zaka amfani da shaida guda ba to amma wajen dukiya shaida biyu sun isa shaida biyu suke misabinta shaida ɗaya ba za ta wadatar ba ba za a yi alƙali ba zai hukunci da shaida ɗaya gobe ce a mai dukiya dole sai shaida biyu to shaidar kuma guda biyu dan Allah yake min rijalikum daga cikin mazajenku rijalikum mazajenku ku suwa ai ku musulmi wato lallai masu shaida su zamanto mazaje ne cikin musulmi dan haka idan mazaje ne ba na musulmi ba kamar na kirista ko waɗansu daga cikin ahalin kitab ko waɗanda suke ba musulmi ba aslan ba su da addini to wannan ba za a karɓi shaidar su ba za su shaida akan harkar dukiya ba harkar cinikayya ba za su shaida ba haka zalika idan suka zamanto yara ne inda an ce rijalikum mazajen dan haka wanda ba mazaje ba ba su shiga ciki ba to bayi ba su shiga ciki su ma ai rijali wajen Imam Ahmad sun shiga ciki dan haka bayi za su iya yin shaida amma jumhurin malamai sun ce bayi ba za su shaida ba to alhamdulillah da yanzu babu bayi ba na iya wannan rijali amma inda za a zo a samu bayi to sai mu dawo da wannan khilaf na cikin Imam Ahmad ya tafi zuwa ga umumin fadin Allah ta'ala mutlaq ne aka ce rijali mazajin za ka duk musulmi sun shiga ciki bayi kuma rijali tunda ba rabin mutane ba ne rijimar da ake dubawa shine kan cewa yana taraddudi tsakanin dukiya da mutum abin tsaye ne ko kuma mutum ne to amma tunda an dubi jalibin mutunci wajen lizimta masa hukunce-hukuncen bin Allah da wajen wannan shaida ɗin ma sai aka lizimta masa amma jumhurin malamai suke a bawa ba zai bada shaida ba, domin shaida za a yi amfani da ita a tabbatar da haƙƙi ko a hana wani haƙƙi. To kuma in wanda yake mutuntakarsa ba ta cika ba kamilan, wannan zai sa wanda aka yi hukunci a kansa ya ji wani abu a cikin zuciyarsa cewa kan ba a yi masa adalci yadda ya kamata ba. Ko musamman ma an ce wala ya'bashu hada'u idza matu, shaidu in an kira su kada su yi. Saboda haka kenan shaida wajibi ne ya tafi. To idan bawa ne kuwa fa, bawa dole ba zai iya tafiya ba sai da izinin sayyidi, sai da izinin mai mallakarsa. To kaga kenan ba su da sabbi na yanci. Don haka ne sauran malamai suka tafi akan cewa bawa baya shaida kamar yadda ke masabar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa rahmatullahi alaihi. Sannan Allah ta'ala ya sanya a idan shaida ta zamanto mutum ɗaya ce fa kawai, aka zo aka shaida da mutum ɗaya ne kawai ya yi shaida, ba a samu shaidu biyu ba, to sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta nuna alƙali zai iya hukunci da shaidar mutum ɗaya da rantsuwarsa. Ka kawo shaida, aka ce ka kawo shaida ka biyu, ba ka da shaida to sai kai rantsuwa cewa wallahi na rantsu da Allah cewa wannan haƙƙi tabbatacce ne a kansa, to sai alƙali sai ya hukunci. Ya zo a hadisin Jabir da Abu Lubaba da dawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam qabada shahidi wal yamin, yayi ya zartar da hukunci, ya bada haƙƙi bisa shaida guda daya da kuma rantsuwa. Wanda ke wannan shine matsabar jumhurin malamai sabanin malaman Hanafiya da basu karɓi wannan hadisin ba, amma wannan shine inda wato Alqur'ani ya zo akan nassi akan shaida guda biyu, sunna kuma sai ta kayyadi sai ka tsayidi da cewa idan aka samu shaida ɗayan aka samu rantsuwa tare da wannan shaidar za a iya tabbatar da haƙƙi. To yara ba sa shaida ko? Yara ba za su zo su shaida ba, ba za su shaida akan haƙƙin manya ba, sai dai a wajen abin da ke tsakaninsu, kamar in suna wasa aka yi kisan kai aka ce wa ya kashe, za a iya karɓan shaidan yara in ya zamanto kanta sun ba da shaida a wajen kafin su rabu, ko kuma kafin wani babba ya shigo ya lantsara musu shaida. Ana karɓa wajen Imam Malik shi ma wannan, sauran malamai da ke da shaidan yara ba a cikin wani hali da ke cikin halaye. Sannan wannan hadisin ya nuna, sannan Allah ta'ala ya ce fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna min ash-shuhada, idan shaidun ba su zamanto mutane biyu ba to a samu namiji daya wa imra'atani da mace guda biyu, mimman tardawna min ash-shuhada, daga waɗanda kuke yarda da su daga cikin shaidu, daga wanda suke yarda da su a wajenku daga cikin shaidu. Wato idan babu mazaje guda biyu to namiji daya da mace biyu za su iya yin shaida, wato kenan shaidan namiji daya a matsayin shaidar mace biyu take, wanda wannan gaya da cikin ayoyin da suke nuna fifikon namiji a kan mace. Allah ya riga ya tabbatar da wannan walaysa dhakaru kal unsa, amma in daidaita yan masu cewa su ne suke kwato haƙƙin mata suna cewa a'a yin haka nuna bambanci ne, nuna wariyar al'umma ne, Alƙur'ani ya tauye haƙƙin mata. Allah shi ne ya bada haƙƙi, bara sana ce an tauye musu haƙƙi, ina haƙƙin da aka tauye musu? Haƙƙi shi ne abinda aka baka a hannu, abinda yake naka ne a hannu ka, amma Allah shi ya fifita tsakani, Allah shi ya fifita tsakani tsakanin namiji da mace, ya fifita tsakanin su. Mace ya fifita ta wajen tausayi da tasirantuwa da afifa da halin zuci, shi ko namiji ya fi ƙarfi wajen amfani da hankalinsa da rashin tasirantuwa da tausayi da irin ƙasashe na zuci, afifa ta zuciya, karkatar zuciya, mailin zuciya baya tasiri akan namiji kamar yadda yake tasiri akan mace, kuma duk saboda hikima ne. To wajen abin da ya danganci alƙalanci da shaida da shugabanci a lokacin nan, abinda ake bukata, abinda hukuncin hankali yake zartarwa ba tare da wata afifa ba, ba sani ba sabo, shi yasa ma Hausa ya ce kuliyar mace ba bu. To ita kuma ce ba haka take ba, afifar nan tana tasiri a kanta, kuma sai ta yi daga gaske ta yaki da wannan afifa ne. Ita yi daga gaske in aka gaya mata zance na jin daɗi ta san ƙarya ake mata, amma ta fiti kawai tana karkata ita za ta fita da wannan ta sana, ta san ƙarya ne amma ta za ta karkata da wannan saboda afifar ta. Daga baya kuma ta zo ta rinƙa ma kanta dariya kan ta kayi wannan, amma haka Allah ya ɗabi'a, ko ba za ka canza wannan ba. To yanzu da Allah ya mata wannan, kika ce za ka tunci Allah akan cewa kenan Allah ya tauye mata haƙƙinta, wannan jahilci ne wanda suke yin wannan wannan nasi na alqur'ani bai kamata mutum jayayya da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ba Allah ya sanya shedar mace a rabin shedar shedar namiji daya a matsayin shedar mata guda biyu shi ma wannan a cikin harkar dukiya ne akwai lokacin da ake karɓar shedar mace ita kadai ba tare da namiji ba kamar abin da yake ba wanda yake sani sai mata kamar abin da ya danganci daukewar jinin haila kamar tabbatar da jini a tabbatar da saukar jinin haila ko tabbatar da ciki ko tabbatar da cutar al'auran mace da abubuwa wanda yake mata ne za su iya gani daga mace to nan wajen ana karɓar shedar mace ita kadai ba tare da shedar namiji ba sannan Allah madaukakin sarki ce min tarzauna minash shuhada shaidu din zaman to daga wanda kuka yarda daga cikin shaidu wato sharadin shaida ya zaman to a mutacce yardaje menene yardaje waye kuke yarda da shi wanda yake istiqama a kan addini shine sharadin adala Allah madaukakin sarki a wata ayar yake wa ashhadu da wa ya'dul minkum ku shaidantar da ma'abuta adalci daga cikin guda biyu saboda haka kenan wanda kuke yarda da su sune adalai wanda kuke yarda da shi idan kun yarda da mutum to sai ya zama to adali wannan shine dalilin jumhurin dalilin malaman ahlus sunna da suke cewa sahabbai ga baki ɗayan su adalai ne tunda Allah ya ce adali ya zama to wanda kuka yarda da shi to sahabbai Allah ya ce ya yarda da shi to da haka dole mu ma mun yarda da shi da haka baka buƙatar wani ya ce sahabi adali ne Allah ya ce adali ne tunda ya ce ya yarda da shi والصادقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ما الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره to da Allah ya riga ya gani da haka ba ma bukatar mu binciki mu gani daga cikin sahabbai akwai wanda yake sifar fasikanci ba ta hau kansa ba duk wanda yake wannan duk da yake wadansu suna cewa ai Allah ya ce in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu kuma wannan a cikin sahabbai ta sauka a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai munafikai saboda haka dan an sifanta wani wanda yake ya zo da al'adar fasikanci da nuna kan cewa wannan ya hau akan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da taskiya ba da Allah ya muku taskiya ba amma waɗanda suke as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar al-muhajirun wal ansar Allah ya nasi akan cewa Allah ya dace haka balika ahli shajara dubu da dari Allah ya nasi akan cewa ya dace to raka ba ta buƙatar kace sai ta tsarkake tsakanin musulun adalar al-adl kuma me yake nufi da adalci wal adl man yastanibul kaba'ira wa yabtaghi fil aghlab as-sagha'ira wa ma ubiha wa huwa fil iyal yabdahu fi muru'ati al-insan adali shine wanda yake barin manya-manyan zunubai kuma a mafi kuma yake kare kansa daga kananan zunubai wato daga al-israr ala as-sagha'ir ci gaba rashin tuba yake rashin yankewa daga kananan zunubai sannan abin da yake halal ne amma yana suka a cikin mutuncin mutum shi ma wannan yana tsarkake kansa wato yana tsara mutuncin sa sharadin adali kenan guda uku barin kaba'ir da barin dawwama a cikin sagha'ir da kuma barin abin da zai da barin khawarimul muru'a abin da yake zai wato zubar da mutuncin mutum mutunci kuwa gargadon kowace al'umma ne da abin da ake ganin shi ne mutunci yanzu a wata al'ummar a ga mutum a ga malami ya shiga cikin gidan ya shiga abin nan ɗakin sai da abinci yana cin abinci wannan ba komai ba ne amma wata al'ummar sai a ce a wannan malami ya zubar da mutunci a wata al'ummar mutum ya tafiya da tagiya a kansa ba komai ba ne amma wata al'ummar mutum da tagiya bai sa rawani ba ko bai lullube kansa ba wannan zubar da mutunci kama annabi idan mutum aka yi sallah lokacin farkon zuwan daula Abdulaziz kokarin da Abdulaziz suka yi a uban wa'annan farkon na Saudiya sarki Abdulaziz Ali Saud Allah ya ji kansa kokarin da yayi ne tsaye da sallah daga cikin kokarin da yayi shine cewa kowane masallaci ana da rijista sallah asuba akwai mai rubuta wanda zo in aka zo aka ji idan da sallah sai mai rijista ya fito ya ce fulan hadir wani kuke ina nan wani ina nan kamar yadda ake rijistar an yi sallah asuba idan a cikin rijista aka ga ba a ga mutum ba to sai a je gidansa a ce ya baka zo sallah ba in an ji ba shi da uzuri sai a masa gargaɗi to idan ya sau uku a cikin mako bai fito cikin rijista ya zo sallah ba to sai a masa ta'aziyya sai a ladabtar da shi bai zo sallah asuba ba ne da daftar wanda ake sai a je da shi tsakiyar kasuwa sai a cire masa wannan dan kwalin nan a ce to ka tafi gida wannan ya ishe shi zubar da mutum an zuwan maka da mutum an aibata shi an shiga cikin mutuncinka to shi yasa wato abin da yake ake gani zubar da mutunci gwargwadon kowace al'umma da abin da yake suke gani shine mutunci a wajen kamar a wani daga cikin malaman hadis ya ki karban hadisin wani daga cikin masu riwaya saboda ya ganshi yana tukuwa a kan da yake ai ba wani in banda mutum wanda yake fa'ish wato wanda yake ba ni cikakken hankali ba wanda zai rinka tukuwa a kan da yake ce karamin yaro ta wata al'umma ko ba komai ba saboda haka ya danganta da irin al'ummar da mutum yake ciki abinda yake shine rashin abinda ake ganin rashin mutunci wannan ana duba al'umma to kowace al'umma abinda yake shine mutunci to ya zamanto adali a cikin wannan al'umma sune wanda suka tsara wannan abu ba za su ce ai mu al'umma ai a wata al'umma wannan abin ba zubar da mutunci ba in dai har ya yadda ya yi bayan ana ganin duk wanda ya yi wannan ba shi da mutunci to ya nuna kan cewa ba shi da mutunci shi ba adali ba ne me yasa ake amfani da mutunci domin wanda baya jin tsoron ya zubar da mutuncinsa ba zai ji tsoron ya yi ƙarya ba yasa ake amfani da sifar kiyaye mutunci a wajen sifar adala idan al'umma ta zamanto cewa babu mai waɗannan sifofi na adala yanzu wani lokaci abinda ake cewa kenan ina adalin da ke ina adalin ba don haka suke cewa wannan kai haka yana da hadari domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum yace idan mutum yace mutane sun halaka to shine yake su halaka ko shi halakar da su a cikin ɗaya daga duk kalma ɗaya ce fa huwa ahlakuhum in kace mutane sun halaka shine yake su halaka domin ka karfafa kanka in kana cewa babu adali to kai ne ka fi kowa rashin adalci saboda ka bai kamata ka nemi nan da soga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a kaddara wannan zai faru to malamai sun yi magana akan wannan daga cikin su akwai Ibn Jinan Abdul Salam da Al-Mawardi da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah cewa ai aiki da al-amsalul mawjudin gwamma wanda yafi kowa saukin baki in dai an baki to ne dan gara-gara ne dan gwamma a cikin bakatun sai zamanto shine zai zamanto adali amma ba zai yiwu ba ya zamanto kan cewar haƙoƙi da Allah ya wajabta su ya sanya adalci domin a tabbatar da su a ce babu adali dan haka ba za a haƙoƙin ba za su tabbata a sai amfani da abin da ake da shi sai amfani da abin da ake da shi a cikin al'umma dan haka idan sifar adala ta aka ce ba ta samu a bisa sifar da ake son ta kamala ba sai amfani da mafi abin da zai tabbatar da sifar a inda yake gwargwadon abin da ake da shi na iko Allah yake hikimar da yasa aka ce a ɗauki mata guda biyu an tabilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra dan kada ɗaya ta ɓace ta hanyar mantawa da shirya da ɗaya ta tuna mata wanda yake nuna kan cewa kenan abin da ke cikin mata shine rashin kula da irin waɗannan abubuwa dan haka za su saurin mantuwa to fa'idar a kawo wata mace idan ta tuna mata idan ta manta wala ya'ba shuhada'u idza ma du'u Allah yake shaidu kada su yi idan an kira su wannan ya nuna cewar wajibi ne wanda ya ɗauki shaida idan an kira shi ya ba da shaida ya je ya ba da shaida idan dai ba wani uzuri ne ya hana shi ba wajibi ne ya je ya ba da shaida ɗaukan shaida ba wajibi ba ne wannan fardu kifaya ne don haka akan ɗaiɗaikun mutane mustahajji ne amma a san al'umma gabaki ɗaya fardu kifaya ne mutum ya je ya ɗauki shaida amma in ka ɗauki shaida ka gani aka ce ka shaida ka ce na shaida in aka neme ka ka zo ka ba da shaida ka wajibi ne ka bayar tunda Allah ya ce kada ka ki bayarwa wala ya ba shuhada'u idza ma du'u kada shaidu su ki idan an kirawo su kansu su ba da shaida amma ka je ka ɗauki shaida tun farko a ce wane gashi an yi abu kai shaida za ka shaida wannan mustahabbi ne shi yasa nema yana daga cikin malamai da suka rubuta akan siyasar shar'iyya suke cewa yana daga cikin haƙƙin daular musulmi taware ofis taware wazifa taware aiki na shaidu waɗannan mutane ne wanda an san su shaidu ne a dole mutanen kirki a ce to ku wazifa ku shaida za a rinka biyan kuɗi daga baitul mal duk musulmi idan sun yi wani abu suna buƙatar shaida a zo wajen ku ku shaida wato kenan kaga kamata yayi a ce kenan irin canba-canba ta lauyoyi ɗin nan to na musulmi gwamnatin kamar gwamnatin da suke shari'a sai su tabbatar musu da wannan sifa ta shaida ko babu laifi a rinka fasu wani abu a maimakon shaida da za su rinka yi to wanda yake in kuma gwamnati ta ba su to sai kuma ta sa ido kar kuma su rinka shan jinin mutane ko shi aka kawo su za a yi contract su ce ga abin da za ba su professional fee in gwamnati tana ba su wani abu sai su ma su tallafi ga jama'a amma in gwamnati ba ta ba su babu laifi za ta karɓa wani abu a cikin shaidar su kuma babu laifi in ko da in gwamnati ba ta ba su ba ko masu cinikin bai ba su masu cinikin su ba su daga abin da suka yi na shaida din domin aiki ne wanda yake na tabbatar da haƙƙoƙi tabbatar da haƙƙi kuma wannan yana daga cikin taimakekeniya da juna to babu laifi idan mutum shi ma taimakon da ya yi din an ba shi wani abu na abin nan abin da zai taimaka masa kamar na dukiya babu laifi a kan wannan sannan Allah maɗaukakin sarki ya hana a ƙosa wajen rubuta bashi wajen rubuta haƙƙi kada a ƙosa komai ƙanƙanta shine yake cewa wala tasamu an tasbu saghiran aw kabiran ila ajal sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗi hikimar rubutun bashi da yin shaida akan bashi shine abubuwa guda uku yake na farko zalikum a zalika asfaru indallah na farko shine yin haka zalikum asfaru indallah ya fi adalci a wajen Allah wato ya fi tabbatar da adalci ai hukunci da shaida shine zai tabbatar da adalci ba hukunci da san rai ba ba hukunci da sun karfi ba ba hukunci alƙali da hukunci da ilimin sa ba ne hukunci da shaida ne ba kuma shine shaidar ba wannan zai kawo shaida wannan shine tabbatar da adalci wa aqwamu lishahada ya fi tsayar da shaida rubutu ya fi tsayar da shaida domin shaida za ta iya manta abin da kake yi amma rubutu ba za ta rubutu shi kansa shaida ne akan shaidar ka wa adna alla tarkabu kuma ya fi kusa da kan cewa kada ku yi kokwanto ku rinka tuhumar juna domin kokwanto shi yasa a rinka tuhumar juna sai a rinka cewa alƙali ba adali ba ne ai wani muna ganin sa mutumin kirki ne amma ya zo ya haƙiƙi ce cewa haƙƙinsa akan haƙƙinsa da haƙƙin da ake binsa ba kamar yanda mai haƙƙi yake faɗa ba ne kaga ko da an yi hukunci sai a wannan zai sa a rinka tuhumar mutum a rinka masa mummunan zato a rinka ganin sa ba mutum ne kirki ba to amma in aka samu shaida wannan yake zai maganin dukkan wannan rigima ta ko ita toshe dukkan wannan kofa wannan yake nuna mana yadda Allah maɗaukakin sarki yake gina al'ummar musulmi al'umma wadda yake za ta zamanto mai zaman lafiya duk kofa ta jayayya da rigingimu za ga an toshe ta duk wanda yake zuwa kotu ya san irin yadda irin waɗannan rigingimu suke zamantowa kaga wata rigima ta kai shekara 100 ta kai wajen shekara 100 ana yin ta ta haifar da gaba iyaye da kakanni a gina jiko ɗaya da jiko ta haifar da gaba duk wanda yake zuwa kotu kuma alƙali duk sun san wannan to duk mene duk shi yasa shari'a take kawo waɗannan abubuwan domin a toshe kofar at-tanazzul saboda al'umma idan ya zama cewa babu zaman lafiya wannan na gaba da wannan abu ya zo ya sanya shi rigima da wancan kuma dole ana buƙatar a rinka cinikayya din nan a rinka bashi da sauransu to idan da za a ce kullum aka yi wani ciniki ko aka yi wani bashi tsakanin mutane ko wata mu'amala sai an yi rigima sai an yi rigima to kaga kenan al'umma gaba ki ce ba ta shiga kullum ana cikin warware rigima yanzu idan a ce kullum mutum yana tafarkin tafiya kotu yaushe zai tsaya zai nemi arziki yaushe zai je ya aiki yaushe zai je ya sana'a yaushe zai je ya ilimi yaushe zai je ya karantar yaushe zai zo ya taimaki addinin musulunci yaushe zai kiyaye sallah a cikin jama'a da sauran abubuwa da ake so yaushe yasa duk irin waɗannan domin a karantar da bayyana gaban alƙali da cewa ba sai an je an bayyana gaban alƙali ana ta shari'a da za a yi shekara da za a yi wata da kuma shekara da shekaru kafin a warware ta to wannan yana da cikin cikar rahmar Allah ga wannan al'umma ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce illa an takuna tijaratan hadira sai dai idan ya zama to ciniki ne wanda yake halartar ce a nan ba na bashi ba wanda za ka biya ka karɓa to shi a wannan falaisa alaikum gunahum a isbiruna ha bainakum da kuke jijjiya ta tsakanin ku kun saba kuna yi wannan kun saba kun yi ne yau da kullun halartar ce ba na bashi ba da kuke yi tsakanin ku to wannan falaisa alaikum gunahum Allah ta tsubuha babu laifi a gare ku kar ku rubuta a cikin wannan akwai rukusa kan cewa idan tijara ce wadda kake ta alhadir bil hadir ba bashi ba ba ni jikin in ba ka manna ga kudi ka dauki kaya in wannan tijara ce an yi rukusan kan cewa ba sai an rubuta ta ba sannan duk da yake ita ma wannan tijara ba sai an rubuta ba Allah yake wa ashidu idza tabaytu ku yi shaida idan kuka yi duk da ba ce ku rubuta ba ku yi shaida idan za ku yi rubutu wannan umarni ne na Allah amma wannan umarni ba a duka wajibi wajen da shi ba cewa ba wajibi ne a kuka yi ita sai shaida domin manzon Allah sunna ta nuna kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ciniki ba da shaida ba to kuma in fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance umarnin aya ya nuna kan cewa wannan ayar ba a babin ciniki na wajibci ba babi ne na istihbabi wato idan kun yi ciniki ba na bashi ba shi ma yana da kyau a rubuta in ba a rubuta ba to yana da kyau a yi shaida wannan mustahabi ne a yi shaida annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya taba siyan wani doki daga wajen wani bakauye balaraban kauye da ya saya yake idan sun isa madina zai biya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yi gaba shi ko bakauyen ya tsaya yana da kafi akan doki kowa idan ya zo ya ga dokin nan ya kayatar da shi sai ya fara ciniki tare da balarabe tare da bakauye shi kuma bakauye ba zai ce an riga an saya ba har ya samu wani wanda ya ba shi kuɗi sama da kuɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da aka iso madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ban doki da zo karbi kudin ka sai ta ai ban ni ne shi muke ciniki da kai ai ban sayar maka ba yanzu ka sayar min kan shaidan biya ka ce ai ban sayar maka ba sai ce to wai shi da ka in ji balarabe yake ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wazai maka shaida sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cikin haka ana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shaida sai shugaban halitta shine komanda in chief ba amma an ce kawo shaida kuma neman shaida yake ana cikin haka sai ga ku zai mata bin sabi sai ce ana ashhad ni zan maka shaida yake ban balaraba ni zan yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shaida sai ce da me zaka annabi sallallahu alaihi wasallam yake maka da me zaka shaida yake da gaskiyarka Allah ya aiko ka mun gaskata ka sannan ka ce ka tsaya ba za mu gaskata ka ba muna nan lokacin da Allah wato ma'ana muna nan lokacin da Allah ya aiko ka ba ma nan lokacin da Allah ya aiko amma mun yi shaida da gaskiyarka to sannan ba za mu shaida akan cewa ka tsaya ba za mu shaida akan ka ba akan haka wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake shaidar ku zai mata bin sabil matsayin shaidar mutum biyu ce to da ka a cikin sahabbai aka ce maka waye wanda shaida ka shaidar mutum biyu ce shine kadai ku zai mata bin sabil saboda haka kaga kenan shahidi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake ciniki da wannan balaraban ba a yi shaida ba ba a taba shaida ba wanda shine dama shahidi shi ne abin da ake so a masa ba wajibi ne a taba shaida yanda ake ciniki na wanda yake ba na bashi ba wanda yake ba na bashi ba duk da yake a hadisin a zahirin ka kaga ciniki ne ma na bashi amma kaga ba a yi shaida ba ba a yi rubutu ba balle sana a yi shaida wanda duk yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙarfafa kan cewa ayar ma da aka ce in an yi cinikayya ta bashi a rubuta ba a bada jiki na wajen ba umarni ne na irshadi na koyarwa na koyar da al'umma ga abin da zai ba su zaman lafiya da rashin rigima tsakanin su da rashin jayayya yayin da suke mu'amala tsakanin su da juna to sannan Allah madaukakin sarki yake wala yadharru katibun wala shahid kada a tuci ba a tutar wanda ya rubutu ba a tutar wanda ya shaida wannan ya zo wannan ya zo da wala yadharru katibun wala shahid wannan shi gaske ilal amr kada a cuci wanda yake marubuci kada a cuci wanda yake mai shaida ai wannan hanyar ne ga shi mai shaida da mai rubutu idan aka yi shi a bisa wato idan aka sa shi wannan a bisa mabniyil majhul wato kada a cuci mai shaida kada a cuci kada a cuci wanda ya rubutu kada a cuci wanda ya shaida wato ma'ana cewar shi wanda yake mai rubutu kada a cuce shi kan aje a neme shi ya zo ya rubutu a lokacin tsanani yana cikin hutu a je a fito da shi daga gidansa a ce dole sai ya zo ya yi bayan ga lokacin da yake aiki a ce ba lokacin da ba aiki ba ma a ce za a sashi haka mai shaida shi ma kada a cuce shi kuma kada su kansu din in aka karanta a bisa asigar mabniyil fa'il kada su cuci kada mai rubutu ya cuta, kada wanda aka yi shaida shi ma ya cuta. Mai rubutu kada ya cuta ya nemi hijira mai tsanani, ya ce ba zai rubutu ba a cikin shaida, ba zai rubuta did ba, lauya ya ce ba zai rubuta did ba, sai an biya shi wa ɗansu maƙudan kuɗi, bayan kuma wanda hakkin yake a kansu wanda suke mu'amalar fakirai ne, baƙifai ne, ba su da wannan halin, ba su da kuɗin biyan kuɗi, ba su da kuɗin biyan lauya. To in yi haka ya yi cuta. Haka nan ma mai shaida kada shi ma ya cuta. Sannan Allah ya ce wa in taf'alu, idan kuka yi haka, wato yin waɗannan abubuwa shine cutarwa a cikin shaida ko a cikin rubutu, fa innahu fusuqun bikum, wannan fasikanci ne a gare ku. Yin haka wato fasikanci ne, ma'ana ta daga cikin halin mutanen imani, wanda yake nuna kan cewar mumini zai iya zama tuwa fasiki ta hanyar aikata miyagun ayyuka. Amma fasikanci yin haka ba zai fita da shi daga cikin da'irar addini ba. Wannan yake nuna kan cewa sifofin nan, fasikanci, imani, munafunci, adawa, wilaya, waliji, sukan zamanto a cikin mutum juz'i. Akan samu mutum wato waliyi kamil, mai kamilin iman. Akan samu fasiki tsantsa, akan samu wanda yake akwai waliki, akwai fasikanci a cikinsa. Kamar yadda za a same shi da imani da fasikanci, kamar yadda za a same shi da adawa da wilaya, wato ta wata fuskar a so shi, ta wata fuskar kuma a ƙi shi. Ka so shi ta fuskar cewa yana bin Allah kuma ya kiyaye waɗansu daga cikin hurumomin Allah, ka ƙi shi ta inda yake saba ma Allah. Wanda ba ka iya wannan, sai wanda suke ba a kan tafarkin sunna ba, kamar Khawarijawa. Sune ba za su iya suranta kan cewa ga mutum a ce yana da imani kuma yana saban Allah ba, saboda haka duk mai saban Allah a wajensu kafiri ne. To gashi ko Allah maɗaukakin sarki da mumine yake magana, yake in kun yi haka fa innahu fusuqun bikum, fasikanci ne a gare ku yi haka. Kuma su muminan ne, duk da suna muminan, kamar yadda Allah ta'ala ya ne yake cewa wa in ta'ifatani minal mu'minina fastasalu fa aslihu bainahuma, in kashi biyu daga cikin mu'mini suka yaƙi da juna, ku sulhu tsakanin su. Ya kira su mu'mini, gashi suna yaƙi da juna. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku koma bayana kafirai kuna sarin wuyan sashi. Yayin da suka yi haka, manzon Allah ya kira su kafirai, amma kuma gashi Allah ya kira su mu'mini. Ya rubuta cewa kiran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su kafirai ba kafircin fita da su daga cikin milla ba, kafircin bitilci, domin duk da sun yaƙi da juna suna nan a cikin mu'minan su. Saboda haka waɗannan ma irin wannan aiki mutum zai iya samun wannan. Ya kamata da zuciyar mutum ya zamanto a ya fahimci irin wannan tarbiyya ta Alƙur'ani, kada ya zamanto ya yi hukumi, ya zamanto mai rashin gani irin na shari'a, ya zamanto daga zarar mutum ka gan shi da wata sifa guda ɗaya sai ka kondemi ɗinsa ga baki ɗaya, ko kuma daga zarar ka gan shi da wata sifa kyakkyawa guda ɗaya shi kenan sai ka ba shi fasma, har abada ba zai taɓa zamantowa ba haka ba. A'a, mutum kowa abin nan za ka samu a kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alayhi. Akwai wasu gefe wanda suka so kuma daga ciki sun san zunuban da suke, sun cakuɗa kyakkyawan aiki da kuma wani mummuna. To waɗannan da sannu Allah zai musu rangwami. Sannan a cikin wannan, a cikin akwai lokacin Allah maɗaukakin sarki da yake fa innahu fusuqun bikum, yake fa innakum fusaq, ku fasikai ne, yake akwai fasikanci a gare ku. Ni in kuka aikata haka, to yin haka aikata wannan fasikanci ne daga gare ku. Wato kun aikata aikin fasikanci, amma bai kira su fasikai ba, bai kira su fasikai ba, domin ta yi za su ba. Ba a tabbatar ma da mutum sifar fasikanci sai ya zamanto ya dawwama ya tabbata a kan aiki ba tare da ya tuba ba. Sannan Allah ma sai nau kuzukum bikum, sannan Allah yace wattaqullaha wa yu'allimukumullah, ku ji tsoron Allah, Allah yana sanar da ku, Allah kuma zai sanar da ku. Kamar yadda Allah ta'ala ne yake cewa ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana, ya ku wanda kuke imani in kun ji tsoron Allah, Allah zai sanya muku furqani, zai sanya muku abinda za ku rinka rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. To shine kamar wannan, ku ji tsoron Allah, Allah yana sanar da ku. To in kun ji tsoron Allah, Allah zai ba ku ilimin da za ku tantance halal da haram, ilimin da za ku tantance tsakanin amfani da cuta, ilimin da za ku tantance tsakanin shiriya da ɓata, ilimin da za ku tantance tsakanin alkhairi da sharri, fitsara da istiqama, ya zama tukan cewa kana da mizani, wato in ka zama mai tsoron Allah, Allah zai baka mizani, zai baka mizani da ilimi. Wannan yana nuna kan cewa kenan abin ilimi ba za ka sami ilimi na hakikatan wanda yake zai amfane ka ba, sai ka hada karatu da zai baka wannan batu da tsoron Allah, sai ka hada da tsoron Allah. Kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki a wani ayar Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum fiddani min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Ya ku wanda suka yi imani, in ku ji tsoron Allah, sannan ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ku gaskata shi, idan kuka yi haka, yu'tikum kiflaini min rahmatihi, Allah sai ya baku kaso biyu daga cikin rahmatsa, wa yaj'al lakum nura, ya sanya muku haske, tamshuna bihi, da za ku rinka tafiya da shi ko ina kuma da haske da zai zama muku. In ka da haske, in ka da tafiya da haske, za ka fada rani, za ka fada rani ba, to da ka ba za ka fada cikin halaka ba. To mabudin wannan tsoron Allah, tsoron Allah ɗan uwa shi ne mu kiyaye iyakar Allah, ba tare da kana ganin kowa ba, idan kawai kana jin tsoron Allah ba tare da ka gan shi ba, ba ka ganin sa amma ka san shi yana ganin ka, to kai ta'amuli da Allah, haka sai Allah madaukakin sarki ya baka wannan. Wallahu bi kulli shay'in alim, Allah masani ne da komai. Sannan mu karanta aya ta biyu, sai dai ka rubuta, sai gobe za a yi galibin karanta ayan nan, ka rubuta tambayar insha Allah gobe sai a yi.
Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah, فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
الله يقول وإن كنتم على سفر إن كنت كسنتي أكن حالٍ تفيا أكن حالٍ تفيا أبايا وتكون كنا مفهوم تفيا ولم تجدوا كاتبا بقسام من الرتوبة أبو دكتن شور ينين تفيا فرهان مقبوبة تو أيدي جنا ودع في كربا بس بكا هن وند حجي كان هن من حجي هن وند حجي بمباشي كنا. Fa in amina ba'dukum ba'da, idan sashinku ya amince da sashi, akwai aminci tsakaninku, falyu'addi alladhi utimina amanata, wanda aka amince masa to ya cika amanarsa, ya biya amanarsa, wato sahibul haqq ya biya ko da ba a rubuta ba, ko da bai ba da jingina ba, ko da ba a shaida ba. Wala taktumu shahada, kada ku ɓoye shaida. Walyattaqillaha rabbahu, shi wanda aka amince masa dinnan, wanda aka amince masa yayi to yi tsoron Allah Ubangiji sa, wato kada ya hana haƙƙin da yake kansa, shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alal yadi ma akhadath hatta tu'addi, wajibi ne akan dukkan wanda ya karɓi wani haƙƙi ya bayar shi, wato nauyin yana wuyan sa har sai ya kai har sai ya cika wannan haƙƙin ya biya. Fa in wala taktumu shahada, kada ku ɓoye shaida, wa man yaktumha, duk wanda ya ɓoye shaida, fa innahu athimun qalbuhu, to wannan wanda ya koyi shaida zuciyarsa mai laifi, wato shi ne laifi ne. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah masani ne da abin da kuke aikatawa. Wannan aya ita ce take nuna cewar halin idan aka zo aka yi cinikayya ta bashi, babu mai rubutu, babu wanda zai shaida, to yaya za a tabbatar da haƙƙi, menene zai zamanto shaida na mai, tunda akwai buƙatar ai cinikayya. In aka ce ba za a yi cinikayya ba, mutane suna shakka, ba za su yi cinikayya ba sai abin da zai tabbatar musu da haƙƙinsu, ko abin da zai tabbatar musu da haƙƙinsu shine rubutu ko shaida. Aka zo aka rasa wannan shaida, ko mutum yana so ya ciniki, yana so ya sayar a bisa bashi, amma yana jin tsoro bai amince ma wanda zai sayar masa, to sai Allah ya shar'anta mana cewa jingina na yarda da ita, na yarda muku ku yi jingina, shine ka ɗauko abin da ake ce ma jingina, jingina shine ka ɗauko wata dukiya kai da take da haƙƙi, ka ba mu wanda yake bin ka haƙƙi cewa idan ban biya ka haƙƙin ka ba ka sai da wannan dukiyar ka biya haƙƙin ka ka dawo mun da rakowa. To an ce wannan sharadin wannan al-rahan ko ar-rihan ko ar-ruhun sharadin ka ta zama to maqbura, wato an karbe ta an dangana ta a hannun wanda yake da haƙƙi. Ka dangana ta alal misali an yi ciniki, an yi cinikin gida ka ɗauko mota ka bayar da ita jingina, ka karɓi gida amma ka ɗauko mota ka bayar da ita jingina, ta zama to ka me karɓarta ya zama to ka ba shi muƙullin. Idan gida ne ka bayar jingina me karɓar gidan ya zama to ka ƙyale masa gidan ya shiga ko ya sa wanda yake so a cikin gidan. To wannan shi ne sharadin yin jingina, ka danka ta ga hannun wanda yake da haƙƙi. Kai mai haƙƙi kai ne za ka ba da jingina da shi. Wannan ya nuna shari'a cewa a cikin shari'a mutunci ta yarda da wannan. To Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in amina ba'dukum ba'da, idan kuka amince ma juna. Abinda ya sa aka kai abinda ya sa aka kai da halin tafiya wannan tafsiri ne da gani. Ba wai sharadin, ba wai cewa ba a yin rahan sai a halin tafiya ba ne. Ba wai ba a yin jingina sai a halin tafiya ba, ko ba a halin tafiya ba za a iya yin jingina. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da silkensa jingina a hannun ba Yahudi ya karba abinci sa'i uku wanda ake ciyar da mutanen gidansa. Har ya rasu wannan silken yana hannun ba Yahudi. Ka duba shugaban wanda aka turo masa dukiyar duniya baki ɗaya. An ba shi mafatihul kunuzil ard ga baki ɗaya. Amma ba mutum ne wanda yake handuma da babaki da bai yara kansa a duk abin da Allah ya bashi na wanda suka ce shi rabawa bayan Allah ya ce Allah shi ne mai bayarwa shi ne Al-Qasim salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ga halin da yake lokacin da ya karbi bashin abinci na gidansa, kuma ba wai bashin abinci mai idan ya bayar sadaka, wanda yake bukata ne, wanda yake nema ne, na gidansa ya karbi bashi, to sai ya bayar da sulkensa ya zama jingina a hannun Yahudi. Kaga ai ba halin tafiya bane. Saboda haka an batun halin tafiya, saboda halin tafiya shi ne halin da yawanci ba za a iya samun mai rubutu ko mai shaida ba. Shi yasa aka tsayyare da halin tafiya. Amma ba wai sharadi ne wanda yake ake ɗaukan mafhumi a kai ba, kan cewa idan ba a halin tafiya ba, ba a yin jingina. A'a, dukkan sharadi a cikin wato ka'ida ta usul ta malamai, dukkan sharadi da ya zo aka ambace shi bisa, an ambace shi ne saboda bayanin galibin hali. To wannan ba a ɗaukan mafhuminsa, ba a cewa in babu wannan sharadin hukuncin zai canza. A'a, to sannan Allah yake fa'in amina ba'dukum ba'da, idan sashin ku yayi amince ma sashi fal yu'addi allazi utimina amanatahu, to wanda yake an amince masa ya cika amanarsa. Shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Samurah bin Jundub, alal yadi ma akhadha hatta tu'addi, haqqi ya tabbata akan dukkan wanda ya karbi wani abu sai ya biya wannan haqqi. Wato yana da lamun, yana da wato shine yake, shine zai dauki zamanin abu. In ya karba ya amince, to haƙƙinsa ne ya zama dukan cewa ya biya wannan haƙƙin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karbi dukiyoyin mutane yana da niyyar ya biya su, to Allah zai biya masa ko ya mutu kuwa, ko ya mutu da bashi a kansa. Da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umma ya mutu da bashi a kansa, baya masa sallah sai da tukuna. Allah ya saukar da annabiyyu auladil mu'minina min anfusihim, sai ce duk wanda ya bar dukiya ta magadansa ce, amma duk wanda ya bar haƙƙi to haƙƙin nasa yana kaina, sai sa a biya daga baitul mal. Wanda ɗaya daga cikin abubuwan da ake so kenan daga baitul malil muslimi, biyan bashin waɗanda suka mutu da bashi a kansu. Amma a wajen Allah biyan shi ne ya zama to ka biya, kana ka ɗauki bashin mutane kana niyyar za ka biya, amma ka ci bashin mutane kullum kana karakin wata can, karakin wata can, kana ganin kawai za ka shani, ba ma ka sake wayar bashi in ka riga ka karba. To wanda ya karbi dukiyar mutane dan kawai ya rusa musu dukiyarsu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lafahu Allah, Allah zai halaka shi. Amma in ya karba dan ya biya, Allah zai biya masa ko da ya mutu ko. To Allah ya ce wal yattaqillaha rabbahu, yaji tsoron Allah ubangijinsa wajen biyan haƙƙi, ya zamanto kamar yadda aka yi masa kyakkyawan zato, aka amince masa, aka ki karban rubutu, aka ki karban shaida, aka ki karban jingina, to ya zamanto inda husnul zannin nasu biyu, ya zamanto kamar yadda aka yi masa kyakkyawan zato haka yake. Kada a ce ashe wani muna ganin sa mutumin kirki, ashe mutunci ne, ashe ba shi da kalma, yace nake har yana cewa a zo a rubuta ka ce a haba tsakanin mu kuma sai an rubuta yake a dai rubuta wai ashe dai yake to a dai rubuta din nan shigo shigo yake to kada mutum ya zama kai mai irin wannan hali shine wal yattaqillaha rabbuhu tsoron Allah ubangiji din yanda aka ce an kyale ka da husnu da zahirin halinka na imani to ka zama to inda husnul bali mace ga wani yayin da yake rantsuwa yake nuna sifar addini to yayin shin take ya yi shirin cuta kenan akwai wani mutum wai an yi masa shaida haka mai sinikin kafet ne har an masa shaida in ka je na rantsewa ai shi ne ya yi kafet ɗin masallaci kaza shi ne ya yi kaza ya yi shirin cuta kenan in ya zo ya tashi au sai ya auna ya ƙara mita mai yawan gaske yana cikin al-mutasifi to kada kai ka zama kai irin wannan yayin da aka kyale ka da amanarka to ka ji tsoron Allah ubangijinka tunda an ce Allah kai kiwon Allah to ka zama tuni kiwon Allah maka yadda Allah ya kiwon ka zama to haka din mai kiwon mai yin wannan wala ta kuma shahada kada ku koyi shaida domin haƙi ana gina shi ne akan shaida ba za a tabbatar da haƙi ba in ba shaida ba dan haka koyi ka yana daga cikin manyan zunubai kana da shaida ka san wani yana da haƙi ka je ka ci bashi in kai haka ka taimaka wajen abinnan wajen salwantar da haƙƙin mai haƙƙi yin haka kuma ka taimaka a cikin sabon Allah tabaraka wa ta'ala gashi kuma shi yasa Allah madaukakin sarki yake kada kai li'annahu yatruku ma wajaba alayhi min al-khabar as-sidq domin yana barin abin da ya wajaba a gare shi na bada labari na gaskiya wa yukhbiru bi diddihi ya bada labarin abin da yake ba gaskiya ba wa huwa al-kadhib wa yatarattabu ala dhalika fawatu haqqi man lahu al-haqq wanda yake kuma wannan yake zuwa ga salwantar haƙƙin wanda yake da haƙƙi ومن يكتمها فانه آثم قلبه دو وند يقوي شيدا تو wannan ya wannan zuciyarsa ta zaman to ne laifi wallahu bima ta'maluna amin Allah madaukakin sarki masani ne da abinda kuke aikatawa wadannan hukunce kyawawa wanda Allah ya kuje shiryar da bayin sai zuwa gare su sun nuna akwai hikimomi masu girman gaske akwai maslaha ga al'umma a cikin aiki da su yana nuni akan cewa mutane da za su aiki da shari'ar Allah da koyarwar da Allah madaukakin sarki ya musu da rayuwar duniyar su tabbas za ta inganta idan addinin ke nufi domin in aka ce addini ya nufi nufewar addini shine aiki har da irin waɗannan abubuwan wanda yake da na harkokin duniya ne duk daga cikin koyarwar addini ne dan haka yayin da addini ya inganta ya miƙo to rayuwar duniya ma za ta inganta ta kyautata saboda wannan hukunce-hukuncen addini sun tattara adalci da maslaha da kiyaye haƙƙi da maganin jayayya ga gaba da ƙarace-ƙarace da za a riƙa cewa wajen shari'a da kuma daidaituwar al'amarin rayuwa Allah madaukakin sarki gare shi muke godiya muke yabansa akan yanda ya shirya da mu ya zuwa ga wannan kyakkyawar shari'a ya sanya mu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara mana istiqama akan tafarkin sa سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك